Allah ne to sai karbi ya barka iyayen ta jikin su ka fito wahalan da suka sha din nan ka ki kyauta ta mu sai Allah ya ce to ga ka ga su dama abu shida Allah ya hada yace ba ana son uku in ba ba haka Allah ya hada su duk wanda ya raba daya a cikin su Allah ba zai karbi dayan ba sun shi da ne Allah ya ce wa'iu la wa'iu rasula wa'imu salata wa atu zakata ko an shukurni wal walidayka su shidan nan duk dayan da ka wari Allah ne gaba in mutum yace ina kaunar Allah amma baya san manzo Allah Allah yace kai ya kace ba na san sunna in mutum yace yana yin sallah amma yana cinye zakka ko da titi ne Allah yace ba na san sallar ka jama'a a rika fidda zakka kun ga wannan wata da ya kama wanda yake yana zakka a watan da yake ya sani ba lalle sai a cikin sa ba amma mai farawa in ya mallaki abin to yana da kyau mutum ya fara kamar wannan wata na al-muharram saboda yawanci ba a manta shi saboda aka ji ana cewa kamar shine watan zakka ba shine watan zakka kadai ba amma saboda shaharar sa watan shekara ne to an firke shi mai farawa in a ciki Allah ya bashi abin da ya mallaka to sai fara a ciki dan ba zai manta ba to amma kowanne wata ne dai kaga abin ya kai ka iya fitarwa amma ka rike shi duk sanda yake wai ka saki fitarwa kowanne ne to ka gani wato sannan ubangiji yace anushkuri wal walidayka in ka bauta mun kuma ka kyautata iyayenka idan kana bauta Allah komai ibadarka in iyayenka na fushi da kai to Allah ba ya san wannan ibada Allah kiyaye mu sannan kuma annabi Sulaiman da ya tambayi wannan mutum yace masa to menene ya baka wannan daraja ga ka a ruwa ga ka a daka ruwa bai shiga ya kashe ka ba kai kuma wani kwaro bai kashe ka ba ku ina kake samun abinci da abin sha sai yace masa ni dai ina da gyatumata gyatuman nan ta tsufa na bar dukkan hidimar duniyar nan sai ita nake gyarawa zuciyarta in ka mata abinci in ka mata abin sha in wanke zannuwanta in ta isa wanka in daura mata zane in mata wanka in dauko ta in tana jin ƙari in shanya ta hanki in gyara ta ina nan dai ni ban yadda wani abu ya tozarta ta ba turan da ta zo mutuwa sai ta ce ubangiji Allah na roƙe ka ta shi mutumin ya ce ina ji ta ce Allah na roƙe ka dan nan nawa yadda ya bi ni ya kyautata mu Allah ka kai shi gurin da zai bauta maka ba zai saba maka ba har ya zo ya samu aljanna da wanda wani sa'an ka bai samu irin ta ba yace ka ji yadda aka yi ran nan na to bayan ta rasu ina tafiya sai na zo sai na samu daki a je wannan da ka gani sai na same shi sai na ji a zuciyata ina son shiga dakin gani me ya ciki da na bude na shiga duk dakin sai ya rufe sai ya tafi da ni ina kallo sai ya saka ni a ruwan nan yace ina cikin ruwan nan da kake gani wani zamani idan zamanin cin abinci ya yunwa ta kama ni sai ga wani kifi ya nutso in ya zo sai ya samu wani kwado sai ya saka mar wani ababaka in ya bashi kwadan sai ya nutsa sai ya je sai ya daidai kofar sai kofar ta bude sai ya saka mun abincin sai ya saka mun abin da zai sha kuma sai ya cin koshi da abin sha kuma sha yace yanzu kamar shekara nawa kake gunnan yace to yau dai da ka Allah ya sa abin da ya dauko ne ya kaka yau shekara ta 2000 kenan a cikin ruwa kun ji darajar mahaifiya ce wannan addu'ar mahaifiya ce da ce wa danta haka kuma in tace Allah wa dan mutum wallahi ya lalace kenan karkare na uwarka ko da arniya ce idan mutum uwarsa ko da arniya ce wallahi ya bi ta da yadda take so amma ba a saban Allah ba dan an ce ko da iyayenka mashi ayani suka ce su ba za su ci tuwo ba za su sha kunu ba su sai giya to lalle ne ka dafa musu wannan giya dan kar su mutu sai ka dafa musu idan ka dafa ka ba su in suka sha suka ce ka sha ka ce ni ba zan sha ba dan su abincin su ne tunda ba musulmi bane kai kuwa ba abincin ka bane tunda kai musulmi idan ka bar su ko yunwa ta kashe su saboda haka to mutun ya shiga Allah kiyaye mu idan suka ce ka bauta gunki kace bazan bauta masa ba to bauta kun gani ba a bauta wa iyaye amma ne musu kyakkyawa da amma in mutun na bauta wa Allah kuma yace ba zai bi iyayensa ba to ya shiga uku Allah kiyaye mu wajen wannan wani zai mamaki yaya mutum zai ce a dafa giya kuma bayan dafa giya wanda ya dafa da wanda da itacen da aka dafa da tukunyar da abin da aka dafa duk Allah ya tsine musu albarka sai a duba magana iyaye annabi Ibrahim Allah ya kare yadda da shi wata ran akwai wani bamajuse arne wato ina nufin arne bamajuse ne amma ba yahudi ne sai ya zo zai wuce ta gidansa baƙo ne bai san gidan annabi Ibrahim ba amma yana jin labarin darajar sayyidina Ibrahim sai leko gurin da ya leko sai ya ce da jama'a ya ce garin nan ni ba ko ne na zan samu in kwana sai aka ce to mu dai nan ba a saukar baki amma ka je gidan Ibrahim shine wanda duk bakon ya zo gidansa masaukinsa ne sai ya tafi da ɗan kayansa ya je zauna daga nan sai sayyidina Ibrahim ka san mutum ne wanda ya shahara a saukar baki annabi Ibrahim gidansa kofa biyu ne saboda neman baki wato in aka gama annabi Ibrahim abinci ba zai ci abincin ba sai ya kullo ta wannan kofa ya leka ko zai ga bako na zuwa in bai gani ba sai ya kulla ta wannan kofa ya leka ko zai ga bako na zuwa ba zai ci abincin ba sai ya ga abincin lokacin cin sa ya shuda in dare ne sai ya ɗeba kaunar san da mutum zai zo gida sannan ya tsugula ya ci bakin abin da ya ci ya bari dan san baki
amma da wannan bakon yazo ya sauka sai na Ibrahim yazo suka gaisa yace wani irin mutum ne kai yace shi ba yahudi ne yace wani addini kake bi yace addinin yahudanci nake bi yace a'udhu billahi yace ai ni ba zan sauki ba yahudi a gidana ba ya za a yi makiyin Allah makiyin addinin Allah kuma ya kwana a gidana har sai zan bashi abinci yace ba zan sauke ka ba ta shi ka tafi can ka nemi saukinka ba yahudan ko bai san ko ina ba malai shikenan ba yahudan nan sai ya dauka yansa sai ce to tunda wannan yaki saukata shine babba a garin nan shine mai saukakowa wa zai sauke ni bari in wuce in ta tafiya ta in Allah ya sa na tsira shikenan in wani abu ya hadu da ni ya cinye kuma shikenan sai ba yahudan ya tafiya ta san wani zamani ubangiji ya ji kan wannan ba yahudan sai aiko malaika jibril ya ce a ga sayyidina ibrahim yaya wannan ba yahudan ya dubi girman da Allah ya ba sayyidina ibrahim ya zo dan ya taimake shi bayan ku shi ba yahudan ai yana saba Allah Allah ya ce a ga wa annabi ibrahim ai ni na halitta ba yahuda din ni'imar da ka sani na hada ba yahuda na bashi rai na bashi lafiya na bashi dabarar da zai nemi wani abu yayi yadda yake so amma yana saba mun tun ran da yake a duniya nayi hakuri a shi rana ɗaya zai ce ba zai taimake shi ba ya taimake shi mana da uban malaika jibril ya faɗa maza annabi ibrahim sai ya tashi ya je nemo wannan ba yahuda yayi nisa din ga tafiya yace zo da ya biyo shi yace na za ka kai ni ne yace zo ba yahuda nan yana ta tsoro yace shikenan tunda nake ni ba yahudi ne watakila wannan mutum tunda musulmi ne gashi babba kuma a cikin musulmin yace to watakila wannan kashe ne zai malan suna nan suna ta tafiya suna ta tafiya da suka zo sai annabi ibrahim ya dauko shin fada masa yace tsaya yanzu ya shiga ya ka abinci ya ajiye mar ya ka ruwa ya ajiye masa yace ci yace abinci ya sha ruwa to zamanin nan sai suka zauna sai ce abin mamaki gare ka ya kai ji yace kai ka kore ni daga gidan nan kuma ka koma ka kira wani har ka bani abinci yace na yi mamakin ka da gaske ba ma ka aika ba yace wai yace ai da aiki ma za ka sa ni yanzu sai in maka ni sai na Ibrahim Khalilur Rahman yace me yasa yace saboda ban sauke ka ba bayan ka tafi ubangiji ya aika malaika jibril yace yaya shi yayi hakuri da kai da kake saba mar bayan shi ya halice ka shi ya baka rai shi ya baka lafiya da dabara da arzikin ka duk shi yake ba kana saba mar ya hakura ka nemi taimako gare ni ni wanda bawan sa ne kamar ka yaya ni nake taimakon ka yace saboda haka duk inda kake da baka dawo ba da ban same ka ba ni ma ba zan san a gida ba ina can neman ka da yahuda yace saboda ni har Allah ya aika malaika jibril yace to ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah sai musulunta kuma kun gani jama'a yanda lamarin Allah yake Allah ya mana muwafaka wato shine gam da katarke na abu kankane sai Allah ya tsan mutu to jama'a gashi kuma dare yayi zamu addu'a nan saboda sanyi Allah ya ba mu albarka alqur'ani alhamdulillah abinda muka ji Allah ya sa amfane mu duniya da lahira wanda muka sani kuma Allah ya sa mu aiki da shi wanda bamu sani ba Allah ya sanar da mu shi albarka alqur'ani amma sai wani mutum ya zo gadansa ya yi masa zina to ce yaya kenan to abinda yake kenan idan mutumin nan tambaya kai yace ka taimake shi da gadan yayi zina idan ka bashi gadan to da kai da shi zunubin ku daya amma idan baka sani ba baka nan yace ba na dan mukullin ka zan je in bacci a ɗakin ka sai kuma ya to da mata suka yi zina to kai baka da zunubi ko kwaya ɗaya zunubin zina kuma na kanka to amma kuma in ya gaya maka yace yayi zina a zamanin to wajibi ne ka zo ka dauki dukkan kayan gadan ka wanke su saboda kai addini kuma kai masa Allah ya isa tunda ya ma zina akai tunda ka ce ba ka yi kuma yace yana tambaya ne akan bayanin hukuncin radio da kuma daukan hoto to magana radio shi kansa radio dai ba haramun bane to amma yin kida a cikin sa haramun ne idan radion ne kawai zaka dauki radion ka bude ka ji karatu alqur'ani ko wazi to wannan ba haramun bane amma in dai za a yi kida a ciki to kidan nan haramun ne to ka ji yanda hukuncin radio yake a tawa fahimta saboda abu ne wanda aka fare shi zamanin manzo Allah baya nan saboda haka ba za a samu ajiyayyen nasi a cikin alqur'ani ko hadisin annabi ba sai dai a yi kiyasi akan irin abin da ake aikatawa da radio idan haramun aka aikata da rediyan to haramun ne rediyan, idan aka aikata halali da shi to halali ne rediyan. Saboda haka ka iya kiyasi in kace ai ana kida a ciki yaya zama haka, kai kanka ka gani mutum sai ya fadi ƙarya ya fadi gulma shine annabi manci yayi ashar ya sha giya ya sha taba akan harshensa a cikin bakinsa a cikin makogoransa a cikinsa kuma ya karanta alqur'ani. Kaga in haka ne da sai Allah ya ce duk wanda ya ƙarya ko ya annabi manci ko ya saba da harshen su kai ya karanta alqur'ani, da alqur'ani mai tsarki ne yaya harshen da ya saba Allah zai karanta, to kaga Allah bai hana ba. To wannan kiyasi kawai ake akan wannan, dan akwai abubuwan da manzo Allah baya nan suka faru, akwai kuma abubuwan da suke Allah bai saukar da hukuncin su alqur'ani wanda yake wali, dan alqur'ani tunda ya sauka wasu abu da aka tsaga wa kan yi kiyasin su ne akan halali da haramun a gairin abin da ake aikata da abu. Kaga mutum shi kansa, kaga duk mutumin da aka ce yayi ƙarya, in mutum yayi ƙarya wato in aka je lahira abinda ake masa shekara bulala za a masa a wuta, idan kai wa wani ƙarya kace yayi kaza abin kuma ba haka bane, to abinda za a mutum hukuncin kazar a duniya bulala 80 za a yi masa, in ba a yi mar ba a lahira sai an masa, sai an masa ta wuta guda 80. To kaga mutum wani yana sai sai ƙarya 10 sai kuma ya karanta alqur'ani, wanda alqur'ani ko mai tsarki ta bakin da ya ƙaryata nan zai faɗa alqur'ani kiyasi da irin waɗannan. Saboda haka sai dai mu kwatanta, in ka aikata alheri da rediyo to ka samu alheri, in ka aikata waka a cikin ka wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Wa idza qara'ta al-qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الرحماء يرحمهم الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. إن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل مبسط بدعاء وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وذكروا فإن الذكر ينفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم.
سورة المجرات مدنية وثمانية عشرة آية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم.
Wannan sura wato Ubangiji ya saukar da ita a kan koyawa al'umma ladabi. Wato wannan sura tana koyawa al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ladabi, yadda babba zai zauna da na baya da shi, yadda na baya zai zauna da babba da shi, yadda shugaba zai zauna ga waɗanda ya shugabanta, da yadda su kuma za su zauna da shi. Saboda haka musamman Allah ya saukar da wannan aya yake koya mana, sai aka fara ta kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa da dukkan kuma al'umma gabaki ɗayansu waɗanda suke musulmi ne. Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu, ya waɗanda kuka ba da gaskiya da Allah da alqur'ani da manzo da kuma ranar tashiyar kiyama, la tuqaddimu bayna yaday llahi, kar ku gabaci gaba ga zatin Allah ai wa rasulihi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Wa taqullah, ku ji tsoron Allah. Inna Allah ubangiji sami'un mazi ne liqaulikum, ga dukkan abin da kuke faɗa. Alimun ko masani ne bifi'ilikum, da irin ayyukanku. Nuzilat, an saukar da wannan aya ta suratul hujurati fi mujadalati aba bikrin ko abi bakrin wa umara, wato da sayyidina Umar da sayyidina Abubakar wata ran sai suka yi wato magana, maganar kuma sai ta ɗan saɓa kaɗan. Wato sayyidina Abubakar ya faɗa, sayyidina Umar ya ce a ba haka bane,
sai na Umar ya faɗa, sai na Abubakar yace ba haka bane. To radiyallahu anhuma, wato kuma yaddar Allah tabbata gare su wannan jayyar bai sa ya riga musu daraja ba. Allah nabi sallallahu alaihi wasallama sun jayyar ne akan sha'anin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fi ta'miril aqra ibn habis aw laqa'a ibn ma'bad. To akan su ne wannan yace a sa wannan, wannan yace a sa wannan. Wannan zalafi man rafa sautahu inda nabi sallallahu alaihi wasallama, har yanzu aka saukar da kuma wannan sura akan wani wanda ya daga muryarsa gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. To wato waɗannan yanda suke, Ubangiji yana koya mana cewa idan kai na baya ne zamanin da ka je wajen na gaba da kai, kai kyakkyawan zama a gurin, sannan kuma kar ka fara magana bayan ka gaishe shi. Dama haka ake zama da babba, zamanin da ka je ka samu babba, abinda za ka fara masa ka ce salamu alaikum. To idan ya amsa maka ya ce alaikum salam, to zamanin nan ka je ya ce maka udukul, wato bayan ka yi salama ya amsa, to sai ya ce iso mana. Da ka yi salama a wajen babba ba sa za ka ce da ka yi salaman nan kuma ka wuce wajensa ba, a'a. Idan ka je ka ce salamu alaikum, mai muhallin ya ce maka alaikum salam, in ya so ya fi kalaba kuma sai ya ce wa rahmatullah. Sannan kuma in ka so ka fi shi kai kuma da kai sanar sai ka ce wa barakatuhu. To ku haɗa, in kuma shi gaba ɗaya ce da kace salamu alaikum, sai ce alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu, kowane kalma ɗaya tana da ladanta goma goma. To idan ka faɗa ka sai ka tsaya, sai ya ce da kai iso tukun, don ba ka san halin da yake ciki ba. Ubangiji ya saukar da wannan aya sura musamman don koya mana ladabi, yadda za mu zauna da manya da yadda manya za su zauna da mu. To idan kuma zamanin nan ya ce maka shigo, in ka shiga ka zauna, to kar ka fara magana sai ya yi magana da kai tukun, sai kai shiru da bakinka. Sai zamanin da yanayin maganar ka ko ya ce wane daga ina kake, ko kuma sanda zuwa, ko kuma ina suwane suwane, sannan sai ka fara magana. Amma da zaman ka sai kai shiru ka saurare shi. To idan kuma yanayin maganar da kansa yanayin muka yi magana, to kada ka yi da ƙarfi, in ji Allah, sai ka faɗa a hankali. In ya faɗa da kyau ka faɗa a hankali, in ya faɗa da kyau ka faɗa a hankali, in ya faɗi magana uku sai ka faɗi ɗaya tak, in ya magana uku sai ka faɗi ɗaya. Amma mutum da zuwa gaban babba ya kama surutu murya sama sama, to ya tabbata ba da hankali kenan. Wato bai bula daban alqur'ani yadda Allah yake da manzo Allah da dukkan mu'minai ba kuma. Wannan aya kun ji abin da Allah ya faɗa, mu ji tsoron Allah da yi wa manya wauta da kuma fara magana a gabansu da ɗaga murya da isa wajensu, ba su yi mana izini ba, in ji Allah. To me kace a gaban?
Innama sami'un alim.
Inna Allah, Ubangiji sami'un bayyin ne liƙaunukum, ga abin da muke faɗa. Alimin Ubangiji kuwa masani ne da dukkan abin da muke aikata a dare da rana.
يا الذين آمنوا لا تبرؤوا أمواتكم فوق زوج النبي ولا تظهروا له بالقول كجهر بابكم لباب من تاب أعمالكم وأنتم لا تشعرون.
الله أكبر. Ubangiji yana ƙara koya mana ladabi al'ummar annabi mu saurara da kyau, mu ji ladabin alqur'ani wanda yake koya mana. Duk wayan da ka shirya inda ya saba na alqur'ani, to ba wayo bane ladabi. Kuma in kana so ka dauki alqur'ani ka ji yadda ake lamarin duniya gaba ɗayansa, mai kyau da mara kyau, ka ji yadda ake samun lahira kuma da yadda ake kuskure mata. Ubangiji yana ƙara koya mana ladabi wajen magana, yace ya ayyuhal ladzina amanu, ya ku waɗanda kuke musulmi, kuka bada gaskiya da Allah da alqur'ani da manzo da ranar tashar kiyama, la tarfa'u aswatakum idza nataqtum, yayin duk da za ku magana kar ku daga muryar ku sama fauka sautin nabi'i, har muryar ta fi dagawa ga muryar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Wato babba kuma duka haka ne shugaba, in za ka yi magana ko surikinka ne ko ubanka ne ko uwarka ce ko malaminka ne ko ku babba ne, dattijo haka kawai ma, in za ka yi magana, in ya faɗi uku ka faɗi ɗaya, in ya faɗa da ƙarfi ka faɗa hankali, in za ku yi tafiya kuma ya zama babba shi ne a gaba. Domin dama mutumin kirki shi yake sa a gaba in za a yi tafiya, domin a samu albarkarsa, shi ya san tsarin tafiyar, shi ya san kuma idan abu zai ɓaci ga yadda yake. Kamar da ka gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, wato idan maza suka yi sahu, to sahun na gaban shi ne mafi alheri, idan mata suka yi sahu kuma sahun baya shi ne ya fi alheri. Ka ji saɓanin sahun maza da sahun mata? Wato sahun maza na gaba shi ne mai alheri, na baya kuma shi ne mara alheri. Sahun mata kuma na gaba shi ne mummuna, na baya kuma shi ne kyakkyawa. Domin yadda su maza suke yi idan za su yi sahunsu a wajen sallah, sai a nemi mutane na kirki masana waɗanda in sallah ta ɓaci sun san yadda za a gyara, da kuma waɗanda ba za su yi wasa ba, waɗanda aka amincewa sai a jera su ga su ga liman. To kaga wannan sauyin shi ne ya fi, kuma duk shi ne ya fi lada a sallah. Ana so in mutum ya je masallaci ya yi ƙoƙari ya samu sahun gaba, amma ba tare da ya tutsa ba, ya tafi da wuri don ya samu sahun na gaba. Kuma zama a masallaci tsari ne da shi, waɗanda suka fara zuwa ya zama
su ne suka fi kirki, su suka fi ilimi, su suka fi sanin sallah, to in sun je kuma kasu tsaya ba su wuce can ko wanda yake kusa da liman. Dan idan wani abu ya rikice wa liman, ko haƙo ya same shi, ko alwalarsa ta warware, ko kuma ya ɓata a karatu, ko kuma a sallar ya ɓata raka'a nawa akai, ko ku raka'a nawa, to kaga su da yake suna gurin masana ne sun san hukuncin, maza sai su karɓe shi, kaga sallah ba za ta wuce ba. Amma idan aka bi hanyar girman duniya aka ce wani su ne manya, suka je suka bambance gaban, su ba san kan lamarin ba, to zamanin da sallah ta rushe sai ta rushe gaba ɗaya kuma. Sai da haka zaman sallah tsari ne da shi. Masana wanda za su kula da yadda sallah za ta gyaru sai a gyara su. Da haka manzo Allah yake sahun sallah, idan an yi shi sahun maza duk gaba ɗaya, to na gaba shi ne mai alheri. Mata ko in za su yi sahu sai su zaɓi yara yara ƙanana ƙanana. Idan suka zaɓe su, to su tsofaffi tsofaffi sai su tsaya daga baya sai su tura waɗannan su kuma su ne wanda ya fara ganin su, to dama ya ga sharri, su kuma suna nan suna bin su a baya a baya, shi ɗan kuma yana nan a gaba yana nan kuma ƴaƴansa suna baya. Dama shi ɗan aka yake wa mata in za su tafiya sai ya wuce gaba shi ne jagora, sai ya sa ƴaƴansa kuma a baya, sai ya sa matan kuma a tsakiya. To bare kuma yanzu da Allah ya sa ilimi ya yawa, nasara sun kawo ilimin da yake, sun ga ilimin yadda aljanna take, sun kakkawa mata yanzu don su halakar da mutane, shedan kuma ya tsawata su da kyau. Domin ka gani an ce ƴan matan aljanna Ubangiji ya siffata su saboda kyau da ba da sha'awa yadda za su ɗau hankalin namiji wanda yake mijinsu. Allah ya kwatanta mana ya ce waka wa iba a faraba, wato ƴan matan aljanna kenan, masu manya manyan nono ne, sannan kuma sa'o'in juna ne ba tsofaffi ba ne. Kowace matar aljanna shekara 33 take da ita, namijin ma shekara 33, tsawon matar samu 60, tsawon namijin samu 60. Nonon a gabansa haka yake tsaitsaye har abada kuma ba zai kwanta ba. To da aka ga nasara shi ma da ya ga duniya aljannarsa sai sai ya je tsotsin ma ya ce a riƙa ƙunƙusawa, sai mace ta samu ƙunsa ta cika cika tsumma dama. Idan ka gano kai kuma tsumma ya yi tudu sai ka sa a tsaye. To ka gani shedan kenan duniya aljannarsa ce, Allah kiyaye mu. To wala ta jaharu lahu bil qawli, Allah ya ce idan kana wajen manya kar ka bayyana magana. Izana zaitu muhu, idan ka je asiri da babban mutum, wato manzo Allah ake magana, amma duka babba ya shiga ciki, kada ka bayyana magana gurin babba. Babba yana magana da kyau, kai kuma kana yi ƙasa ƙasa, wannan shine cikakken ladabi. Kana yi ƙasa ƙasa shi ko yana da kyau, aya kar ka bayyana ka zari ba abi kullu ba abin, kamar yadda kuke zance aboki da aboki kace za ka zance da babba haka, wannan wauta ne. Manzo Allah yake gaya sahabbai su daina manzo Allah magana da kyau da kyau. Allah yake gaya musu dokar daga Allah ta zo wa sahabban manzo Allah su kiyaye mutuncin manzo Allah, abinda zai bata mai rika da su. To wannan kuma ya haɗi har da mu gaba ɗaya, mu ma ka da mu, wannan kuma ya haɗi har da sharifai. Za ka in za ku tafiya, in dai ka san mutumin nan sharifi ne, to kar ka wuce gaban sa. In dai ka san mutum sharifi ne kai kuma ba sharifi bane, in tafiya ta haɗa ku yanda za a bi ya wuce gaba, in ba zai wuce ba a fasa tafiya, kowa ya tafi. Jama'a an fahimta ko? Idan za ku tafiya da sharifi, kar ka yadda ka wuce gaban jika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan ka ce masa wuce gaba, in yace ba zai wuce ba koma baya, ka ce a'a ni ba zan wuce ba, ka ce to je ka sidi sai kuma na iso, sai zaman ka ko a sauya hanya. Da manzon Allah da waɗannan da kake gani, manzo Allah ran ta alkiyama yace wanda duk yake sharifi ran ta alkiyama ba shi ba shi. Haka suke. Ka ga su ala aqilu ala aliyu ala abbas. Ala aliyu ala aqilu ala jahau ala abbas. Waɗannan su ne ake cewa hum sharhu min bani hashim. Zuriyarsu su ne waɗanda suke nan, kasan da Husaini suna ciki, sa Abbasu ɗin nan wanda manzo Allah ya tattara ya lulluɓe su da mayafin nan suna nan a ciki. Manzo Allah ya tattara su ya kwantar da su, sai ya ɗauko bargwansa mai albarka, sai ya lulluɓa musu, ya ce Ubangiji na rufe su da wannan bargo nawa, yanda na lulluɓe su nan Allah kai musu sutura duniya da lahira, kar wuta ta taɓa su. Kuma amma akwai wani bayani jama'a, akwai wani abu da muka ɗauka a zahirce wanda kuma Allah bai maganarsa ba. Wato ka ga mu a ra'ayinmu, izalal misali idan ana da awon wannan mutum sharifi ne, shi ke nan mu a yanda muka ɗauka sai a riƙa jarraba shi da cewa wai in dai gaskiya ne sharifi ne wuta ba za ta ƙona shi ba. To abin ba haka yake ba sam, ba haka ba ne. Akwai waɗansu sharifan da suke in ba wani lokaci ba wuta sai ta taɓa su, wani lokacin kuma ba za ta taɓa su ba. Idan kuma ka gani mutum aka ce yayi ƙarya ce shi sharifi ne, to wannan mutum idan ya tabbata ba sharifi bane, ran tashi alƙiyama wallahi tallahi yana son ganin annabi ba zai samu ba. In dai mutum ƙarya yake ba sharifin bane, domin ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake man habasa shay'un fi amrina fa laysa minna, wanda bi ya faru wani abu ya kago shi a cikin lamarin manzo Allah yake to ran tashi alƙiyama ba ma faru.
jama'a girmama sharifi, mutane ne masu daraja. In ka ga sharifi na ishen giya, in ka ga yana zina, in yana tsafa, duk shegantakar da yake ba shi daraja irin wacce Allah ya ba shi. Wannan haddi ko idan aka kamo shi da shan giya, to shari'a ba ta yafi masa ba. Idan sharifi ya sha giya aka kama shi yana maye, in aka kama shi abinda za a kai shi waje alƙali, sai alƙali ya sai sibi sanda zuwa. Ya gaishe shi, girmamawa irin wacce Allah ya kai masa ya daraja shi. Sai sibi wannan abu da yake kuna ya kamata, kar ku yi shi ya kuke yin sa. Kakan ku ya sai kada abin nan ai mu ma kamata yi ko idan ku ba ku zama kuna yin haka ba ya dara rashe shi dai kamar ba zai maka komai ba wannan sai ce to amma ubangiji ya ce wanda aka kama in dai musulmi ne ya ce da la ilaha illallah muhammadur rasulullah aka ga ya turbigiya to a kama shi a masa bulala 80 saboda haka sharbu wannan bulala tana kanka haƙin Allah ne za mu sauke mu ma akan dole ne alƙali yayi kamar ya bashi magana sai ce a ga sauke masa wannan haƙi sai a ga tuke shi a masa bulala 80 wannan azaba ba alƙali ya masa ba Allah ne yake ya masa dan kar jilara ya masa azaba kuma to amma kuma abin da ya shafi na taba mutunci mu kiyaye shi yanda kaga an ce a kiyaye manzo Allah dan manzo Allah ran da zai bar duniya sai da ya tara al'ummarsa yace alaikum bi ahli baiti alaikum bi yace na hore ku kiyaye mutanen gidana iyali na ku kiyaye ku mata na da ƴaƴa na da jiko dukkan jama'a ta wanda aka ce na wani mun hada jini da shi ku kiyaye shi saboda haka jama'a mu da gaske mu kiyaye Allah kiyaye mu to nan ta bada malikun wallahi idan kune wa manzo Allah magana sama sama ko kuma kuna shiga lamarin waɗanda suke masu daraja kuna bata musu to an ta bada malikun ana jin tsoro kar Allah ya bata muku aikin ku fa kar mutun ya gama aiki duniya ya jilara ya samu kuma ba komai sai azaba wa antum la tashuruna amma mutane ba san aikin ya bata mutun na ta aikin alheri yana ne yana gaba da manzo Allah ko kuma jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga sayyidina husaini wato Allah ya kara masa daraja saboda tsananin san da manzo Allah yake masa manzo Allah ya zo yana sallah sai sayyidina husaini sai ya hau kan bayansa kan wuyansa sai ya hau kan wuyan manzo Allah kuma ya rufu ya yi sujada goshe sa a ƙasa sai ya hau kan wuyansa sai ya zauna shiru 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 shi manzo Allah yana ganin mutanen nan kada ya daga sayyidina husaini ya faɗi ga ko mutanen nan goshin su yana ƙasa shi kuma yana tausayin wannan jika nasa haka manzo Allah ya hakura goshin sa a ƙasa sai da sayyidina husaini ya gaji tukuna da wasan sa yake kasan nan manzo Allah ya daga saboda ya nuna mutane a kiyaye mutuncin waɗannan yara to amma kaga kafirai da yake ba su da tausayi sayyidina husaini a jeji gurin da ake ce masa Karbala anan kafirai suke masa katakata suke masa gunduwa gunduwa sayyidina husaini Allah saka masa da alheri dan na Fatima ne jika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daraja duk duniya dan wani dai bance da kai wanda yake malaika ba dan wani a duniya ba mai daraja su sayyidina husaini in ka tule manzo Allah da annabawa domin sayyidi ali kaga darajar da Allah ya bashi sayyidina ali cikin sahabban manzo Allah guda dubu aka ce sahabban manzo Allah dubu hudu ne amma sayyidi ali yana cikin guda hudun da Allah yake ba ta masa sannan kaga sayyidi ali shine ya samu aka dinga saukar da ayatul alqur'ani saboda darajar sa dan kaga wai di munna ta'ama lahu bihi miskinan wa yatiman wa asiran shi ma saboda sayyidi ali Allah ya kafa sayyidi ali yake da dinaran sa guda 12 abinda ya mallaka a gidansa kenan yana nan zaune sai wani mutum ya zo ya salama ya ita ya ahla baitul nubuwati ya ga da sayyidi ali ya iyalin gidan annabi yace na'am yace na zo wajen ka ne yace lafiya yace na zo ka taimake ni ni maraya ne uwa ta ta mutu ubana ya mutu yau kuma ba inda wani abu wanda zan tasarrufi yunwa ta kama ni ga ba su sura ka taimake ni yadda Allah ya taimake ka yace sayyidi ali haka a cikin dinari 12 da ya mallaka nan sai dauko dinari 4 sai ba su sai ba guda 8 to yana nan zaune sai ga wani ya salama ya ce ahlal baitin nubuwati suka ga sa ce me ya kawo ka ne ka zo ziyara ta ne yace a bayan ziyara na zo ina so ka taimake ni yace wani hali kake ciki yace ni miskini ne ma'ana mabaraci wanda yau nake neman abin da zan ci da ni da iyalina ka taimake ni yadda Allah ya taimake ka su suna ganin sayyidi ali kamar yana da wani dukiya ne amma banda wannan kuɗin dinari 12 duk duniya ba shi da kamar ka sai dai in ta kuɗin sa ne yaki zai siyar zamanin nan sayyidi ali sai ya dauko dinari 4 shi ma sai ya bashi ya rage masa dinari 4 abin da ya mallaka yana nan zaune sai wani ya salama da ya salama yake ya ala baitul nubuwati yake nan sai gaisa yace jitu zahiran amsailat yace ka zo ka ziyarce ne ko kana tambaya wani abu ne yace a yace na zo ne ni mutum ne ni ribatacce aka ribace ni a wajen yaki in zaman bauta nake na je na yi wa shugaba na aiki na yi aiki ya bani abin da ba zai ishe ni ci ba kullum haka yake mu ina so ka taimake ni in samu dan wani abu in rika ci in na yi masa bautar sai sai ya dauke wannan dinarin hudu sai ba shi sai zo na ba da ko an yi a filin duniyar nan
ya hakura haka to aka ce zamanin kuma har lokacin abinci yayi sai ya dubna Fatima ta ce masa ina zancan abinci me zamu aikata na abinci ne yace Fatima yau gidan nan ba abin da za a ci yace sai dai mu hakuri har Allah ya kawo mu samu wani abin aka sannan ya dauki cikin abin da yake da shi na sawa na tufa a ciki ya dauka aka ji aka fira suka so abin da za su da irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine sai dama da ya gama wannan sai ubangiji ya aika malaika jibrilu da ya ban wannan aiki da sai ya bi ali yayin shine wadi muna ba ma lawu bi miskinan wai tunan wasira Allah ya ce wannan inna ma tudi mu kulli wajhi Allah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura aka saukar da wannan domin ya ciyar ba dan arama marba duk wanda ka ji zai alheri yana so a zo ai masa godiya ba dan Allah ba ni ruwanka da godiya la nuridu minkum jazaa'an wala shukura irin wannan kyauta Allah yake so ko mutum ya ce madalla ko kare ce madalla dama ba don shi kai ba kaga farkin kyauta da sadaka kenan domin ita kyauta yin ta ake yi akasari ga masoya amma sadaka ko ina babu ita ake ko mutum na son ka yi kata rabon sadaka sai ka bashi ko ba son ka sai ka bashi amma kyauta akasari an fi wa masoya in ba mutumin da yake Allah ya masa kashi fi a zuciyarsa ba ba zai iya daukan abin sai ba mukiyinsa ba to amma sadaka ko miki ne ya zo wuciya sai a bashi an yi koyi kenan da manzo Allah da sai bi al-qis Allah ya ba mu albarka wato shi Allah duk yanda ka dauke shi haka za ka same shi wata rana na taba ganin kissar wani mutum sai aka karanta alqur'ani za a karanta shi ko mutumin nan arni ne wato ma'ana majus wato wanda ba da addini komai ba da ilimi komai kuma shine majus wato muna cewa arni da Hausa shine wata rana sai aka ce duk inda mutum yake Allah na kai masa arzikin shi ko ya shiga daka ko ya fita waje ko kuma ya shiga ruwa ko ya hau sama arzikin da Allah ya rubuta